Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 6025 da kuma 16 masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a Alfa Radio da ke kuma a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makiri muka sake shigowa da jan ragamar shirin mu na hantsi. Bayan labaran duniya, Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi, shirin da ke tada tsumin jama'a kan harkokin tattalin arziki. Kamar yadda muka saba kowace ranar Litinin, za ku ji muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Najeriya a karshen mako. Sai kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Prime Minister Yemen Ahmed bin Daga ya zargi 'yan awarin kudancin kasar da shirya juyin mulki bayan sun kwace gine-ginen gwamnati da dama a cikin wata fadar da ta kaure tsakaninsu da rundunar gwamnati a cikin birnin Adid mai tashar jiragen ruwa. Fadar ta kashe akalla mutane 10 kana ta jikata wasu 86 a cikin wannan fadar ko kuma wadanda suka samu raunukan akwai fararen hula. An dan samu lafawa kura yayin da shugabanni a Yemen suka umurci rundunar gwamnatin su koma a bayar kokinsu. Fadar ta barke ne a lokacin da shugaban kasar Abdul Rabu Mansur ya yi watsi da bukatar 'yan awarin cewa ya kori Daga, mutumin da suke zarginsa da aikata rashawa. 'Yan awarin sun kuma zargi sojojin gwamnati da bude wuta akan masu zanga-zangan kin jinin manufofin gwamnati. 'Yan awarin da ke samun goyon bayan daular kasashen Larabawa tana bukatar Yemen ta koma a matsayinta na wato kafin shekarun 1990, lokacin da take cin gashin kanta kafin ta hade da Yemen ta Arewa. Baki ɗayan Yemen dai ya fada cikin rikice-rikice tun bayan da 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran suka kwace babban birnin kasar Sana'a a shekarar 2014. A can kasan Kamaru kuma hare-hare da aka kai a lokaci guda da ake zato 'yan awarin Kamaru da ke kaiwa a wasu yankuna guda biyu masu amfani da harshen Turanci, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama ciki har da sojoji da 'yan awarin. Gwamnatin Kamaru ta ce an kashe mata sojoji da 'yan awari da dama, an kona ƙauyuka da dama, kana kuma dubban mutane sun arce daga gidajensu yayin da mayakan 'yan awarin suka kai hari akan sansanin sojoji. Su kuma sojojin gwamnatin sun mayar da martani akan ƙauyukan da ake zaton suna baiwa 'yan awarin mafaka. Wakilin muryar Amurka Moki Edwin Kinzeka ya ziyarci garin Kumbu inda aka ba da rahoton aukuwar hargitsin na baya-baya. Wasu mutanen ƙauye su 30 da yawancinsu yara ne sun nemi mafaka a wani ginin majami'ar Roma Katolika a ƙauyen Tadu da ke kusa da garin Kumbu a arewa maso yammacin ƙasar mai amfani da harshen Turanci. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ya zuwa watan Janairu dubban 'yan kasar Kamaru da ke yankin turancin kasar sun ketara zuwa cikin Najeriya, kuma an ce taimakon da suke bukata na karuwa. 'Yan tawayen kungiyar adawa a Sudan ta kudu da ake kira Sudan People's Army in Opposition ko kuma SPLAIO a takaice masu biyayya ga Riek Machar sun ce sun mika sojojin gwamnati 15 ga kungiyar agaji ta kasa da kasa ta Red Cross a karamin filin saukan jiragen sama na Kolopak a jihar Jonglei. Mukaddashi mai magana da yawun kungiyar na 'yan tawayen ta SPLAIO Kanel Lampol ya faɗa a jiya Lahadi cewa 11 a cikin sojojin gwamnatin sun kiyarda su je birnin Juba gudun kada kwamandojinsu su musguna musu. Kungiyar 'yan adawan sun yi marhabi da shawarwari da sojojin suka ce sun dauka, kuma suka ba su daman zama tare da mutane da suka rasa matsugunansu a cikin jihar. Wannan dai shine karo na uku da kungiyar 'yan tawayen SPLAIO ta nuna biyayya ga yarjejeniyar tsagaita wuta wanda aka sanya hannu a cikin watan Disamban bara. yayin da wasu bangarori na wannan yarjejeniya har yanzu ba su fara mutunta ka'idodin ta ba, inji Gabriel. Kungiyar kasa da kasa ta Red Cross ta bada mata tabbatar ko ƙaryata wannan batu na mika sojojin ba, sai ta ce ba za ta yi wani bayani akan tattaunawa da ta yi da bangarorin ko kuma nasara da ake samu. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Afghanistan ta ayyana jiya Lahadi a matsayin ranar makoki ta kasar baki daya, kwana guda bayan da 'yan tawaye suka yi amfani da motar daukar marasa lafiya don kare da nakiyoyi da suka kai mummunan hari a wajen wani gidan gwamnati a birnin Kabul. Jama'ai sun faɗa a jiya Lahadi cewa adadin waɗanda suka mutu ya karu zuwa mutane 103, yayin da wasu 235 suka jikata a harin da aka kaiwa babban birnin kasar. Kungiyar Taliban ta yi ikirarin cewa ita ce ke da alhakin kai wannan harin, yayin da yake bada ƙarin haske akan alƙaluma na baya-bayan nan a wani taron manema labarai a birnin Kabul. Ministan harkokin cikin gidan Afghanistan Waiz Ahmed Barmak ya ce 'yan sanda da dama suna cikin waɗanda suka mutu, sai dai bai bada alƙaluma 'yan sandan da suka mutu ba, amma dai ya ce jama'an 'yan sanda 30 ne suka jikata a cikin wannan harin. Shugaban hukumar leken asiri na kasar Afghanistan Masum Stenkais ya faɗawa manema labarai cewa hukumomi sun kama mutane hudu masu alaka da wannan harin da aka kai na bam a ranar Asabar, kana kuma ana ci gaba da bincike. Jigajigan jam'iyyar Republican na Amurka mai mulki sun goyi bayan kwamiti na musamman da ke binciken katsalandar da Rasha ta yi a zaben shugaban kasa na Amurka a shekarar 2016 na mola sosai, amma kuma sai ra'ayoyinsu suka bambanta akan ko akwai buƙatar majalisun ƙasar su tabbatar da dokar da za ta hana shugaba Donald Trump koran mala. Senator Lindsey Graham na California da kuma Susan Collins ta Maine sun raba gari da takwarorin aikinsu na Republican akan cewar akan wasu shirye-shirye da suka bayyana a jiya Lahadi.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga Salihu Garba da shirinmu na gaba.
Kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗe a kashe su ta hanya.
Da rashin tayi akan bar arha ko shakka babu. Salihu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda wadakil wasunku suka ji makon jiya, a cikin bayanansa shugaban Sani Bello Foundation da ke horar da matasa sana'o'i daban-daban da ke Kwantagora, Malam Zakariya Kane, yana cewa
Sani Bello Foundation an kafa shi ne a shekara 2011.
Shekara
2011. Dalili da ya sa da aka kafa makarantar nan shine shi chairman namu ya duba cewa yara da yawa suna zagaya gari ba ayyukan yi. To ana neman aiki yaro mai gama ko degree ko secondary bai samu aikin yi ba. Shi ya sa ya kafa wannan don da koya musu aiki yanda za su yasa tallafa ma kansu su tallafa ma waɗansu. To shi yasa ya kafa makarantar nan. A nan makarantar ana koyar da catering and hospitality, kamar yadda ana koyawa yara inda za a dafe-dafe iri-iri, both national and intercontinental. Akwai fashion designing, irin ɗinkin turawa da namu na gargajiya, duka ana koya musu. Akwai ICT kamar computer engineering, computer appreciation, programming and networking, da ire-iren nan computer ana koya musu duka. Then akwai animal production, that is irin koyan aikin noma kamar poultry da kiwon kaji, kifi, zomaye.
To yau za ku ji ɗaliban da suka samu horo a wannan cibiyar. Na farko ga Malam Aminu Suleiman.
Daya daga cikin ɗalibai Sani Bello Vocational Training Center wanda yake a ƙarƙashin Sani Bello Foundation. Na kuma karanci computer engineering da networking, wato harkan gyaran computer da kuma samar da alaka, kamar mu ce daura aure tsakanin computoci. Insha Allah.
Abudu anan wannan gidauniya ka koyi wannan gyaran computer?
Kwarai kuwa anan na koye shi.
Kamar tsawon wani lokaci ka dauka kana koyon wannan aiki?
Mun dauki ya kai alala kalla wata 8 haka. Shine muka koyi wannan abu.
To yanzu ya kake ji? Gashi dai ka iya.
A gaskiya alhamdulillah ina jin kaina a matsayin wani irin mutum mai matukar amfani sabanin da. Yadda da ina alaka da kwamfutoci, to amma kasantuwan ban san ta yadda in matsala kaza ya faru ya za a yi gyara shi ba, sai mun dauke shi mun je mun kai zuwa garin wani an kashe kuɗi. To amma yanzu alhamdulillah zan iya biya mu kaina bukata, zan iya ma biya mu wasu kuma, sannan ma har ni ma in samu wani abu a karkashin haka. Don saboda haka ina jin kaina a matsayin wani irin mutum mai amfani.
Ka riga ka gama kaman kuna biyan kuɗi lokacin da ake koya muku wannan abu?
A gaskiya ba biyan kuɗi haka nan, illa dai kawai lokacin da zaka fara akwai wato register da ake yi, daga nan a hannun head office na yake register naira 300, to sannan kuma za a baka uniform da kuma littattafai haka dai da zaka samu na rubutu a naira 700, kaga akalla in mun hada 10,000 kenan. Ka kuwa ha harkan karatu irin wannan ba zaka ce ka biya ba. Ya wato shine wannan.
Ku nawa ne ɗaliban da kuka koyi bangaren computer anan?
Ito ka san ko computer zamu ce yana da faɗi, akwai zamu ce ICT ne gaba ɗaya. To a ƙarƙashin ICT din akwai irin computer engineering mu kenan, akwai programmers, sannan kuma akwai web designers, sannan kuma akwai appreciation. To adadin kallon in ka hada mu gaskiya muna da adadi mai yawa. To sai dai adadin zai iya rikewa shine adadin mu masu gyaran computer din mu, in zan tuna mu 7 ne. Insha Allah.
Computer wani irin gyara kuke? In ta samu virus ku gyara ko kore, in ta ko wani matsala ko ta balle haka, ko kuma wasu wayoyi na ta sun samu matsala?
Duka babu wanda ba mu yi. A cikin ta a kunna ta, duk matsalar da ta same ta an kunna ta za mu iya gyarawa. Sannan kuma in a waje ne ta balle ko wani abu ya kone ko canjin wani abu, duka insha Allah za mu iya.
Yanzu kuwa ina zaka yi wannan aiki?
Lalle in Allah ya yarda babu haushi.
To wani kalubale ka fuskanta lokacin da kake koyon karatun?
To akwai kalubale kala-kala, wanda yake aiki ne zan iya ce mai daɗi sannan kuma mai hadari. Yana buƙatar mutum duk lokacin da zaka yi shi ka dan dinga kokari kana aiki da kwakwalwanka. Kamar misali akwai lokacin da muka zo muna gyara, ga abinda muka zo gyara, to sai ko muka je garin aiki muka balla wani abu wanda ke ba in ba tare da wannan abun ba za mu iya ce computer ta mutu ma gaba ɗaya kenan. So matuƙa hankali ya dan tashi marasa ya zai. To amma a ƙarƙashin kula da shi ainihin malamin namu, sai zo muka sa hannu tare da shi, Allah ya sa kuma sai aka abun nan. To a daidai wannan lokacin gaskiya abun ya dan tada mu hankali, domin mutum ya kawo gyaran da bai wuce, in ma zai biya ka biyoci biya ka 1,000 ba, ka zo ka haifin mashi da matsalar da kuma computer ta tashi aiki gaba ɗaya, ka za a kalubale ne wannan. Insha Allah.
To yanzu su malaman ku kuna samun matsala da su?
A gaskiya ba mu da wani matsala da su, mutane ne wayanda yake muna zaman lafiya da su. Amma ka gani mu lokaci muna zaune ba za ka ma iya zata wayannan dalibai da malamai bane, suna son mu muna son su, muna abin kirki gaskiya tsakanin mu sosai kuwa.
Yanzu ka riga ka gama an baka takardu ko?
Na'am, insha Allah.
To yanzu me ina ka dosa yanzu?
To yanzu babban buri na shine kamar yadda nike alfahari da wayannan malaman, to ni ma ina kokarin in ga ya za a yi al'umma ta yi alfahari da ni. Yanzu ina ne ina shirye-shirye ya za in bude shagona ta hanyar da ina wannan gyare-gyaren, sannan kuma zan samar da wasu ni ma wayanda yake a karkashin na zan yaye su, su ma karkashin su yawa, su haka dai amfani ya ci gaba.
Yanzu suna suka bude shagon gyaran computer a nan Kwantagore kenan?
In Allah ya yarda haka nike da budin haka.
To wannan yana daukan wasu makudan kudade ne?
Eto gaskiya zai za mu iya ce yana bukata, domin alal kalla akwai kayayyakin aiki wanda ke gaskiya suna da kuɗi, wanda ke akwai bukata a ce an nemi kuɗi kafin wannan abu.
Nan bayan ita wannan gidauniya na ga kamar ana neman rance na za a bude kasuwanci, ba ka jarabawa ko za ka samu?
To lallai ana ba da rance to kuma in Allah ya so ya da ina nan da tunanin haka duk da yake har yanzu dai ban ji sun motsa akan haka ba amma dai ina kyautu tsammanin Allah ya da za su fara din
yanzu to kai dai matashi ne me zaka ce ma matasa ɗan uwanka waɗanda ba su riga sun kai wannan matsayin naka ba
to matasa gaskiya akwai kalubale a gare mu sosai a wannan zamanin da muke ciki in ka kalli rayuwar matasa akwai hadari akwai ban tsoro kuma akwai ban tausayi a wani lokaci matashi ne mai ji da kanshi yana da karfi zai iya amfanar da kanshi amfanar da al'umma amma sai ya ga daga karshe bai ma san ciwon kanshi ba hatta abin da zai sa a cikin shi yana nema ne yana jin haushin wasu hakan zai bashi dama tunda ya tashi babu tarbiyya a gida babu kuma abin da zai iya sa ma kanshi a jiki ko ya ci to sai kasance yana jin haushin mutane daga karshe kawai sai a maida shi karan siyasa daga karshe zai zama su ne ƴan sara suka ƴan menene ƴan menene kaga daga karshe zai saka kanshi cikin wani tashin hankali ne ya jawo mu kuma wata ya jawo mu al'umma su ma tashin hankalin
to kamar idan masu hali misali kamar wanda ya bude wannan ita gidauniya idan suka ci gaba da bude irin waɗannan cibiyoyi zai taimaka wa matasan
zai taimaka amma kuma duk da haka bude wannan abubuwan kawai bai zama dalilin zai iya zama hanyar taimakawan kawai sai an yi kokari an samar da tarbiyya domin duk yadda mutum zai koyi irin waɗannan abubuwan in bai da tarbiyya ba zai iya maintain kanshi ba zai iya maintain wannan ba to a ƙarƙashin wannan ne kuma zan yi kira ne zuwa ga iyaye iyaye su yi kokari su ji tsoron Allah Allah ya ba su ƴaƴa amma sun saki ƴaƴansu kamar awaki karazubi baza ba a da bukatun wannan akuyan sai ran da za a kai ta kasuwa kamar wannan yaron shi ma kenan baza a bukace shi ba sai lokacin da ake son a sashi wani aiki to hakan zai sa shi kuma ya ji tunani irin nashi yaro yana bukatun yau kasance kai ne hankali kana jawo shi kana bashi tunani irin wanda ya dace in ka bar shi shi kuma ba zai bar kanshi ba tunanin shi zai aiki da shi ne don saboda haka ya kasance ana jawo su wani mai kai yau me kake son kai gobe ba ka ganin kaza da kake akwai hadari ba ka ganin kaza an kai shi zaka samu ci gaba to da irin waɗannan abubuwan to dole ne za a kokarin samun ci gaba aka samu wannan tarbiyyar kuma aka samu irin wannan kamar shi kon Sani Bello wannan taimako da yake to sai ga abubuwa sun ci gaba duk yadda ya kai ga son taimakawa matasa matukar iyayensu ba su ba su tarbiyya ta garba ba zai taba yiwuwa ba sai dai ma in an jawo su a irin waɗannan ma'aikatan su zama musu wani musifa ma wannan shine tunani
jama'a da wannan muka kawo karshen shirin na yau sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su da Solomon Abo da Chubahiro Dodone da suka shirya mana sauti ne Salo Garba ke muku fatan alheri ku huta lafiya
kuɗe a kashe sauta hanya mai
to a gaida Malam Salihu kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji
Nigeria, Nigeria, I'm not going to be able to do it.
uba daya idan kana bukata in kana bukata ka zo bar mu zauna Najeriya ka daya uba daya idan kana bukata in kana bukata ka zo bar mu zauna Najeriya ka daya uba daya The house is the year and the year.
Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai kuma sharhin jaridin Najeriya ga baban gida Jibril.
Zan fara sharhin jaridin ne na yau da jaridar The Sun. Daya daga cikin manyan labaran jaridan na cewa sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Boss Mustapha ya tabbatar cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari zai tsaya zaben shekara ta 2019, inda kuma ya kira ga al'umman kudu maso gabashin Najeriya, yan kabilar Ibo da su baiwa shugaban kasar goyon baya domin samun darewa kan wannan karaga idan shugaban kasan ya kare wa'adinsa bayan zaben shekara ta 2019. Ita kuwa jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaranta na cewa hukumar da ke yaki da fatocin mutane ta Najeriya NAPTEP ta kama wani mai maganin gargajiya dan shekaru 38 Mr. Chigozi Manuel da ake zargi da sayar da jarirai a birnin Abuja. A sanarwar da hukumar ta fitar ta ce Mr. Emmanuel dan asalin jihar Enugu, dabo Mr. Emmanuel ta shiga ne dai bayan da aka kame wata mata da aka ganta da wani jariri, wanda kuma ta ce ta biya Mr. Emmanuel kusan naira 650,000 domin samun jinjirin. Ita kuwa jaridar Leadership a daya daga cikin labaranta ta ce shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gana da tsohon shugaban Najeriya Dr. Olusegun Obasanjo a zauren taron kungiyar hada kan kasashen Afirka a birnin Addis Ababa ta kasar Ethiopia. A cewar jaridar, ko da yake ganawar tasu na dan gajeren lokaci ne, an ga shugaba Muhammadu Buhari da Olusegun Obasanjo da kuma General Abdulsalam Abubakar suna kirkita dariya a zauren taron kasa da mako guda bayan da tsohon shugaban kasa Obasanjo ya yake da wata budaddiyar wasika ga shugaba Muhammadu Buhari, inda yake shawartar sa da kar ya sake tsayawa takarar zabe. Wasikar kuma da ta jawo kace da ce a tsakanin ƴan Najeriya. Daga nan kuma sai jaridar The Blueprint, inda ta ruwaito kungiyar likitoci ta kasa da kasa wato Medicine Sans Frontier na bayyana fargaban ƴan gudun hijira 60,000 tunne dake kauyen Fulka a karamar hukumar Goza ake fargaban za su fuskanci karancin abinci da kuma ruwan sha. Shugaban kungiyar a Najeriya yace yazaka ma'aikatan kungiyar 200 ne ke aiki ba dare ba rana domin ganin cewa sun shawo kan lamarin a cibiyoyin ƴan gudun hijira daban-daban dake cike da mata da kananan yara a jihar Borno. A bangaren ta jaridar The Guardian ta rawaito cewa yanzu haka ƴan gudun hijira kimanin 2,000 ne daga kasar Cameroon ke neman mafaka a jihar Cross River dake tarayyar Najeriya. Jaridar dai ta ce ƴan gudun hijiran yanzu haka suna fuskantar karancin abinci da kuma matsalar magunguna domin kula da lafiyarsu. ƴan gudun hijiran dai na tsallakowa ne zuwa Najeriya sakamakon fada dake wakana tsakanin bangaren Ingilishi da kuma bangaren Faransa na kasar ta Kamaru. Zamu kare sharhin jaridin ne da jaridar Daily Trust. Jaridar kuma da Troito shugaban kasa Muhammadu Buhari na cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da yaki da cin hanci da rashawa. Shugaba Buhari ya furta hakan ne a taron kungiyar hada kan kasashen Afirka da aka yi a birnin Addis Ababa Ethiopia. Taken bikin na bane shine yaki da cin hanci da rashawa a tarihin Afirka. Karshen sharhin jaridun Najeriya kenan na wannan safiya. Babin Yarjibirin Murya Amurka daga Lagos.
To madalla sai kuma kadan daga cikin dimbin rayuwa da kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum. Sai magana Muhammad Awal Babayir shugaban hukumar Jihar Najeriya. Allah ya yi kuma da sakona ga sanatoci Asmana ke kusur Najeriya da ministan tsaro na Najeriya. Allah ta ina ta fata samun tashin hankali kamar irin na Taraba da duk da duk ina ne gaba daya idan gungiya da aka saka ta fata samun tashin hankali ba saukar da gwamnatin garin na Katoma da wani babban sarki na garin duk a saukar da su a rakan Katoma wallahi duk abin da ake son sani saboda suna kare kabilun su ne kuma a siyasar su amma don Allah mu rike yawa kanmu gaskiya kowa san abin da ake sai an fara kuma a ce ministan abin da kace jami'an tsaro jami'an tsaro yan sanda su waye su yi abin da wallahi duk sun na ka sace samun ata tukkar da kowa ta saka Katoma ku gani ga wani shawara da dan Allah kada a sake fada dan Allah ya yarda amma duk abin da ake wallahi ta sanin gwamnatin mu.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Mai America. Mai magana ne Inuwa Abdul Malik Unguru, shugaban matasan kungiyar zaɓi sankar taimakon juna reshen jihar Yobe. A yau ne ina so na jawo hankalin iyaye masu banzantar da rayuwar ƴaƴansu kanana da sunan almajiranta. Sai kaga yaro bai wuce shekara 10 ba an tuzo shi almajiranta. Shi ba karatu yake yi ba, yana faɗi tashi, baya sa kaya masu kyau, baya samu ya ci ya sha, karatun ma ba samu yake yi ba. To da wannan nake jan hankalin iyaye masu turo ƴaƴansu da sunan almajiranta. Ya kamata su rike ƴaƴansu su yi karatu a gaban su, hakan zai samu wa yaran su kula, ƴaƴansu kuma su yi karatu mai kyau a gaban su, kuma ƴaƴansu za su tausaya musu idan sun girma. Amma idan sun bar ƴaƴansu suna ci gaba da wannan rayuwar ta almajiranta, to ƴaƴansu idan suka girma ba su tausaye su ba.
Assalamu alaikum, sunana Umar daga Najeriya. Da amma sai tarin sako na ga kungiyar ne sai kamata ba kullum a gidajen radio kawai muke yin su, ya kamata su ringa ci riga ga harin ajin ko kayan mokula ne masa wasu kai mana inda ya dace, kuma da fatan za su tsaya gwamnati ta taimaka buɗe mana makarantu a kowane rika ya fi a kan wurin zawa shi za a buɗe mana wuraren kiwo. Gaskiya wannan ina ga inda ba haɗa don yayi ba gaskiya da sake su kare lafiya daga umar lafiya ta jihar Yobe.
Rayoyin ku masu saurare, kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
‘Yan sanda sun sako shugaban masu hamayyar ƙasar Rasha Alexei Navalny a birnin Moscow bayan da dubban magoya bayan su na masu hamayyar sun yi ƙarfin hali wurin shirya wani gangami a cikin yanayi mai tsananin sanyi domin nuna rashin amincewarsu ga zaɓen da za a yi na shugaban ƙasa a watan Maris da za a yi da wanda zai faɗaɗa mulkin shugaba Vladimir Putin. Mr. Navalny ya bayyana cewa an sako shi ne a sakon da ya ɗora a dandalin Twitter a jiya Lahadi. Ya ce wannan rana ce mai muhimmanci domin mun nuna ma duniya cewa ba dukkan 'yan Rasha ne ke goyon bayan mulkin kama karya ba. Tun da farko dai 'yan sanda sun kuma je ofishin Navalny yayin da sun kama Navalny yayin da yake kan hanyarsa zuwa wani taron gangami da zai yi a tsakiyar birnin Moscow. Kafin wannan lokacin 'yan sanda sun kai samame a helkwatarsa a Moscow inda suka yi amfani da zarto suka karya ofishinsa. Jama'an sun yi ikirarin cewa an ba su rahoton barazanan bam a ofishin nasa. Prime Minister Yemen Ahmed Bin Daga ya zargi 'yan awarin kudancin ƙasar da shirya juyin mulki bayan sun kwace gine-ginen gwamnati da dama a cikin wata faɗar da ta ƙaure tsakanin su da rundunar gwamnatin ƙasar.
To a gaishe ka da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma da ranar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimin garkuwar ɗan adam na Yusuf Harande. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatar muku har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma ku yi muhawara a shafinmu na Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Sidi da haɗa shirin da Bada Umarni da kuma injiniyan mu na yau Greg Burns Alheri ke muku fata alheri, sai kuma can zuwa da rana kamar yadda muka bayyana abokan aikin mu za su shigo da waɗansu shirye-shirye. Ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.